السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدعي ونن ينبتي بارك مدعي ساكي سادواء ونن مسلاتي نأله محمد إنجمي أنا جهر برماء برمي دوري. A wannan yammaci na ranar Juma'a 20 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan 9 shekara ta miladiyya 2008, a wannan majalisi na tafsirin Alkur'ani mai girma, a inda muke cikin tafsirin suratul Hud. A jiya mun kwana akan aya ta 30 da nawa da hudu, za mu kashe aya ta 34 kafin nan a aya ta 35, kafin nan za mu karanta abinda ya zo hannunmu na takardu bakin gwargwado. Wannan takardar ta fito daga wannan hannun wani dan uwa, bayan ya yi kyakkyawar addu'a da fatan alheri. Yake cewa dalilin rubuta wannan takarda shi ne, lalle ni na kasance babban dan da'awa ne na Shi'a, sannan ni matashi ne mai jini a jika, mai kokari sosai gurin karatun Alkur'ani mai girma da sauran littafai irin namu na 'yan Shi'a. To amma yanzu alhamdulillahi na gane cewa Shi'a bata ne, ba shirya ba, domin a gaskiya na gamsu da ɗan bayanin da kai akan Shi'a. Sannan ina mai addu'a ga sauran mutane da sauran mutanenmu na Shi'a, Allah ya ganar da su kamar yadda Allah ya ganar da ni, domin shiriya tana wurin Allah. Don Allah, malam ina son a ci gaba da faɗakarwa ga sauran 'yan uwa, don Allah ya sa su gane gaskiya, ya kuma ba mu ikon bin ta'ala. To fatanmu kamar yadda ya kare wannan wasiƙa tashi da cewa, kuna fatan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, ya kuma ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana bata-bata ne, ya kuma ba mu ikon kauce masa. Abinda duk muke faɗa ba muna faɗa ba ne don ran wani ya ɓaci, don mu daɗaɗa ba wani ko don mu ɓata ba, muna faɗa irin abinda dai muka fahimta ne, abinda Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu. Kuma muna faɗan su ne bidafi'ir shafaqa, bidafi'ir rahma, bidafi'ir rahma, tausayi na 'yan uwanmu. Shi yasa muke faɗa musu wannan, ba ma faɗa don wani ran shi ya ɓaci ko mu gallaza mu wani. Addini ne na Allah, ba na kowa ba ne, kuma shi ne ya ɗora mana umar, ya ɗora mana nauyin mu faɗa abin da muka sani. Wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Saboda haka ba mu da ikon mu ɓoye, ko da wani ya ce mu ɓoye, ba mu da wannan ikon, domin mu ma Allah ne ya sa mu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wanda zai koyi abinda ya sani na ilimi na gaskiya, saboda wani ya ji daɗi ko saboda kada wani ya ji haushi, to wannan zai iya fadawa cikin tsinuwar da Ubangiji maɗaukakin sarki zai yi masa, tsinuwar da annabawa suka yi wa waɗanda ainihin suka koyi gaskiya. Law innal ladzina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Don haka muna yi wa ɗan uwa farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya gane a cikin ɗan bayanin da muka yi, kamar yadda ya faɗa ɗan bayani, domin dukkan bayanin da za mu yi muna yin shi ne a kan gaɓa. Idan muka zo kan wata gaɓar da take da alaƙa da abin da za mu faɗa, sai mu faɗa, ba wai muna ɗauko bayani ba ne ko da da dalili ko ba dalili, a sai mun zo kan gaɓar karatu. To kuma an zo kan gaɓar karatu ba damar a tsallake, mu ba ma karatu ɗan tsallake. Duk abinda aka zo kansa, to sai mun tsaya mun faɗi abinda muka fahimta da abinda muka gani a rubuce daga malamai. in ya so wani sai ya ce karatun ba dan DJ shi ake yi, yanzu kaga bare da yake an samu gabobin da za a tsaya da yawa kun ga ainihin ta tsayawa, amma fa na kun ga ai da yake duk so shi ne mun dai ta wucewa. To haka nan duk sanda kuma abubuwa suka zo za mu faɗa, saboda ka ƴan uwa sai su haƙuri, ba ne mu ci zarafin kowa ba. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ganar da mu gaskiya, shi kuma ɗan uwa Allah ya ƙara ba shi jajircewa, kuma wannan lokaci da ya bata na karance-karance littattafansu to zai amfani da wannan karatun da ya wajen ƙara fitowa da waɗanda ba su gane ba munin aƙida da take ciki. Na ba shakka na san iya ɗan karatun da ya yi shi ma zai ga wasu abubuwa da za su girgiza shi. To babu shakka wannan karatun duk da cewa abin da ya karanta ba wani abu ba ne na alkhairi, to amma kuma zai iya zama alkhairi ta fuskar ya fito wa mutane ya ce to ga irin batan da yake ciki, yadda ya yi ƙoƙarin yaɗa waccan da'awa ta shi a yi ƙoƙarin kuma yaɗa kishiyarta ita ce da'awar sunna. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu jajircewa ya ba mu haƙuri. Sai wannan shi kuma da yake tambaya akan a yi masa bayani game da niyya, niyya na ayyukan ibada. Niyya, kalmar niyya tana zuwa da ma'ana biyu. Ana nufin niyya ka yi abu don Allah tsakaninka da Allah, wanda tana daidai da kalmar ikhlas. In an ce niyya ana nufin ka kyautata niyya tsakaninka da Allah, wato ka yi abu don Allah ba don wani ba. Wannan shine abin da yazo cikin hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yantihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Ana nufin yin aiki dan Allah, wanda yayi ba dan Allah ba to niyyarsa ta zama bataciya, wanda yayi dan Allah niyyarsa ta zama karbaciya. Kaga kalmar niyya anan ana nufin yi dan Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa, wanda duk ya fita yaki dan daukar kalmar Allah, yakin da ake fita dan daukar kalmar Allah, amma shi kawai ganimar da za a ciwo a gurin yaki ita ce niyyarsa. Annabi yace falahu ma nawa, kaga anan niyya ana nufin abinda kai aiki dan shi. Sannan kalmar niyya ana nufin tamyizul ibada min ghairiha, ko tamyizul ibadati min ghairiha. In za ka yi sallah azhar ka san azhar za ka yi ba la'asar ba, in za ka yi azumin farilla ka san na farilla za ka yi ba na nafila ba. Kaga wannan niyya ake kiranta, amma kuma ana nufin bambance ibada daga yar uwarta, ka bambance wannan da wannan. To galibi a nan mutane an ce niyya wannan suke kawowa a tunaninsu, wannan ma'anar ta biyu wato tamyizul ibadat min ghairiha. To shi kuma abinda ake nufi niyya anan ana nufin alqasd al'ilmu bishai, ka san me za ka yi, ka san me kake nufi za ka yi, wannan shi ake cewa niyya din. Kalmar larabci ce niyya, amma abinda take nufi in an ce ka yi bayanin ta da larabci ka ce alqasd ko al'ilmu bishai, in na san me zan yi, na san me nake nufin yi, to shikenan nayi niyyar abu. Wannan shine lokacin da nazo nayi alwala, bayan kiran sallar azhar na shiga masallaci nayi kabbara harama, nayi abin nan nayi ikama, nayi kabbara harama, na san sallar azhar zan yi, to wannan ita ce niyya. Ba ta bukatar ka ce na waito kaza 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 kaza, bare ina jin anan majalisi mun yi magana akan abin da ya shafi wannan niyya din. Saboda niyya ba ta bukatar sai ka furta ta da harshenka, matukar dai zuciyarka ta san me zaka yi, me kake nufin yi, to wannan shi ne niyyar, ka riga ka kulla niyya, an gane ko? Amma wanda zai zo yana na waito kaza 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 kaza, wannan bai san ma me ake nufi da niyyar ba, shi ya dauka wannan lafazin da yake faɗa su ne niyyar, ba tare da wannan ba su da alaka da niyya, wannan wasu kalmomi da kake faɗa, amma abin da yake ranka, abin da yake zuciyarka shi ne niyyar. An fahimta ko? To duk ayyukan ibada ka fahimci in an ce ka yi su da niyya, wannan ake nufi. Ina kwanta da tunanin gobe zan tashi da azumi, wannan shine niyyar, ba sai na ce na yi niyyar azumi gobe farilla ba, a'a, kwanciyar da zan yi tare da kudirin gobe in Allah ya kai mu ni mai azumi ne, shikenan na kwanta da niyya. Ko da asuba za ta riskan ban tashi ba har abin nan gari ya waye, in yi nauyin bacci to na riga na yi niyyar azumi din, duk da ban tashi kuma na yi karanta wasu kalmomi ba. Haka wannan shi ake nufi niyya. Kalmar niyya tana da ma'ana biyu, tana zuwa da ma'anar abin nan yin abu don Allah ko kuma don waninsa, wanda a nan ne ake faɗar ikhlasi ko kishiyarsa. Tana kuma zuwa da ma'anar bambance ibada daga irwata. Ina fatan shi mai tambayar ya fahimci abin da ake nufi da niyya. Saboda niyya ba wani abu ne mai wahalar ganewa ba. Ibn Taymiyyah yana da risala a cikin majmu'atu Rasail al-Kubra, sunanta risalatu niyya, wanda kawai ya yi magana ne akan niyya, a inda ya yi raddi ga waɗanda suke cewa sai an yi lafazi, har ma inda yake cewa duk mutumin da aka yi ƙoƙarin a nuna masa ba a lafazi ya dage sai ya dinga faɗa da harshensa da bakinsa, to ya kamata in akwai shugaba na musulunci ya ɗan hora shi. Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan. To sai wannan kuma da yake cewa a cikin hadisi ana ruwayar cewa daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama, to yaya ake cewa mace ba za ta amsa sunan mijinta ba, misali kamar Aliyu ya auri Fatima ƴar Haruna, wai sai dai a kirawo ta da cewa Fatima Haruna amma ba Fatima Aliyu ba, yaya gaskiyar al'amarin yake? To ban san mai alaƙar al-mushabbah wal-mushabbah bihi anan ba. Maganar Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama, in an tashi fadar ubanta sai a ce Aisha bintu Siddiq, ba ka ake cewa Aisha bintu Abu Bakr Siddiq ko Aisha bintu Siddiq ko As-Siddiqa bintu Siddiq, haka haka ake fada, ba a cewa Aisha Muhammad, babu inda aka taɓa cewa Aisha Muhammad, bare ka kawo misalin Fatima Haruna ko Fatima Aliyu, babu inda za ka ga Aisha Muhammad, sai dai ko Aisha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ko ba malamin da yake ka a fada haka. Ina aka taɓa cewa kada ka ce wance matar wani, abinda ba a yadda baka jingina ta zuwa gare shi yadda kake jingina mutum zuwa ga mahaifinsa. An san idan aka ce wani sunan nan na biyu yana nufin mahaifinsa ne, wannan shine abin da yake zuwa a tunani, kace Muhammad sani Umar din nan daga ji mahaifin Muhammad sani ne, wannan shine farkon abin da zai zo a tunani, daidai idan ba haka tabbane shi yayi bayani daga baya. To duk lokacin da kace Fatima Umar, abinda za a fahimta Umar din ne babanta, to ya zama da ka jingina ta zuwa ga mahaifinta, to shine nan shari'a ta hana id'uhum bi aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah, ku kirawo su da sunayen iyayensu, haka Ubangiji ya ce. Saboda kowa ya kira shi da sunan mahaifinta, ko da matar ka ce idan za ta yi mata passport to a rubuta ta da sunan mahaifinta, idan za ka sa ta makaranta to a rubuta ta da sunan mahaifinta, wannan shine daidai da shari'a. Kiran mace da sunan mijinta wannan al'ada ce ta Turai, Turare suka kawo mana a kira mace da sunan mijinta, randa suka yi fada su tsabata ko sun shekara 30 ana kiranta da wannan sunan, da zarar sun bata ya take ta to fa bata isa mata fito ta rubuta wannan sunan, kuma sai ka ji ta ana kiranta da wani suna, sai an maka bayanin cewa wannan fa ita ce waccan fa, yanzu ta sake aure ne sun rabu da wancan, to kaga ai wannan duk ya zama hangule da kan zamu kenan. Saboda haka wannan tashbihi da ka kawo baya da kama da abinda malamai suke cewa ka a yi maganar matar Annabi daban, da kuma ka ce wance wane ka jingina ta zuwa ga wanda ba mahaifinta ba. To za mu tashi akan aya ta 35 ko? Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجراني وأنا بريء مما
تقولون. أم يقولون افتراه فوكما سنتي افتراه في يد أجيش قل إن افتريته idan har ni ne na tsage shi fa alayya ijrami to laifin ko sakamakon laifin wannan yana kaina wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ni ba wanda za a kama ne da abin da kuke yi na laifi ba. Wannan faifayin da yazo ba shi da alaka da kissar Annabi Nuhu alayhi salam. Ubangiji ya bude wannan sabon faifayin din ne cikin aya guda daya domin a kara komawa zuwa ga kisar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da mutanansa, waɗanda suke ganin cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine ya kirkiri alqur'ani. Can baya in ba manta ba Allah ya gaya mana am yaquluna iftara qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftariyat, to ta yiwu bayan kuma yana karanta musu kissoshi irin waɗannan kamar kissar annabi Hud alaihi salam da irin annabi Nuh alaihi salam da kuma sauran annabawa su ce kirkira yayi duk da cewa gashi kissar da yake bayarwa ta yi daidai da abin da yake cikin littattafan ahlul kitabi wanda suka ba da kissar kamar yadda yake bayarwa duk da cewa shi bai karanta littafansu ba bai saba zama gaban wani malamin su ba ta yaya aka yi ya kawo wani labari da ya wuce ba tare da ya karanta shi daga littafi ba in ba wahayinsa aka yi masa ba haka alamar wahayi ne daga ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu shi yake karanta musu to za su ci gaba da cewa ai shi ya kirkira to shine ubangiji ya ce am ko kuma ya kulu naftara suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkira alqur'ani ne wannan damiri yana komawa zuwa ga alqur'ani قل كتير سوء نفتريته إذا انهرني لك الكريش فعلي إجرامي سوء ساكمكا هو ممونا ساكمكا لي فينا ينا كاريواني أكينا وأنا بريء مما تجرمه كما نيبا وانا أكي كاما عنيني إذا لي فنقب إنك كيين لي فينا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يتي يجايا مسلم إذا انهرني إلى القرآن يجنجنا وقال الله to yayi babban laifi domin wannan shine ijram din yayi babban laifi in Allah yayi wa laifi ubangiji zai kama shi da wannan laifi ko ba ku zai kama ba don haka menene na tada zaunar da yi menene na tada kayar baya akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa menene na damuwa idan har ƙarya yake yi wa Allah to ku bari ai za ku gani duk mai wa Allah ƙarya ba zai kai labari ba to kamar nan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce su ne da cewa me yasa suke damun kansu game da abin da kake faɗa tare da cewa in laifi kake yi wa Allah akan ka abin zai ƙare kamar yanda su ma idan laifi suke yi cikin abin da suke yi to ba Allah ba zai kama annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan ba to wannan faifai ya ƙare anan dama an kawo shi ne domin a ƙara tunatar da kai kamar ana gaya maka cewa wannan kissa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayarwa kafirai fa ƙarya ta shi suke a kai to in ƙarya yake yi wa Allah ƙaryar za ta ƙare a kansa to haka nan dukkan wani mai karantarwa a bar shi ya faɗi abin da yake ganin shi ne daidai in ya so in ma ba daidai ba ne kai ka faɗi abin da kai kake ganin daidai ba wai ka ce a hana shi faɗar abin da yake faɗa ba kai ka ci gaba da faɗar naka in ƙarya yake yi to ubangiji yana jinsa shi zai yi maganinsa ba wai sai ka tsaya kai ka yi fafutukar cewa a dakatar da shi ba in kuma gaskiya yake yi kai ka ƙaryata to fa ka sani ubangiji ba zai kyale ka ba shi kuma ubangiji ba zai kama shi da abin da kake yi na laifi ba to sai kuma faifai ya koma bayanin kissar annabi Nuhu alaihi salam wa uhiya ila Nuhu
annahu lan yu'mina min qawmika illa man آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون
نعم الله يقول وأوحي إلى نوح هي أكي وهي زواج النبي نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن شيء وباب ونوان دي إيماني لك تكون متعلن كسيوان دي يرغى يي إيماني فلا تبتئس بما كانوا يفعلون kada ka damu da irin abin da suka kasance suna aikatawa wasna ilfulka na'am
wasna ilfulka li ahlina wa wasna wa la tuqadirin illa dina wa
wasna ilfulka bi a'yunina wa wahina kaje ka kera jirgin ruwa bi a'yunina abita gaban a gaban idanunmu wa wahyina da kuma wahayinmu wala tuqatibni fil ladina zalamu kada kai magana da ni dangane da sha'anin waɗanda suka yi zalunci innahum mughraquna su waɗanda ake nitsarwa ne a cikin ruwa Allah madaukakin sarki yake ga wa annabi Nuhu cewa abinda Allah ya dora mishi ne ya isar da sako ya kare duk abinda zai faɗa ya faɗa musu shekara 950 yana gaya musu magana ɗaya su bauta wa Allah su daina bauta abinda suke bauta ba Allah ba amma kuma ba su daina taurin kai ba har ta kai dai kat suka ce a kawo musu azabar inda gaske ake ma'ana ya fitar da rai cewa za su yi imani in ma azabar ce sai dai ta zo ta same su to shine ubangiji ya hutar da annabi Nuhu a wannan zango cewa to shikenan ya dakata wa uhiya ila nuhi sai aka yi wahayi zuwa ga nuhi wahayi wanda yake nuna cewa gwagwarmaya tsakanin shi da su ta kare yanzu sai ya zura ido ya ga ya Allah zai yi dasu ya gama duk abin da zai yi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana cewa yadda al'amarin yake wannan zamir annahu zamirul qissa ne zamirul sha'ni ne da yake nuna cewa al'amarin babba ne al'amarin mai haɗari ne babu wani wanda zai yi imani daga cikin mutanenka sai wanda ya riga ya yi imani illa man qad amana wasu malamai suka ce qad din nan ta shigo cikin siyakin don a fitar da waɗanda imanin su ba na gaskiya bane wanda tabbas sun yi imani sai waɗanda tabbas sun riga sun yi imani waɗannan su ne kawai za su yi imani don haka adadin da ka samu su kadai ne ba fa za su karu ba iya waɗannan su sai dai kai hakuri da su wala fala tafta isli ma kanu yaf'aluna kada ka damu kada ka shiga damuwa da abin da suka kasance suna aikatawa aikin da za ka yi ya kare abin da yanzu ya rage wasna ilfulka ka je ka yi ta kera jirgin ruwa ka je ka kera jirgin ruwa alfulk shine jirgin ruwa kalmar alfulk tana zuwa da ma'anar mufrad tana zuwa da ma'anar jam'i والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس كذا انا تازو ده معنى الجمع والفلك التي شي ساكتي التي نن وسنا الفلك انا جرجر ودا yake nifi ba jiragen ruwa da yawa nan mufradin yake nifi kalmar fulk tana zuwa bima'an aljam tana zuwa بمعنى المفرد wato daya singular وسنا الفلك kaje kai ka kera jirgin ruwa annabi nuhu alaihi salam shine farkon wanda ya fara kera jirgin ruwa a duniya Sau da shi ne farkon wanda ya fara aikin haɗa katako da kusa ya buga. Kamar yadda Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur. Kaga wanda ya nuna da kusoshi da alluna na katakwaye aka haɗa aka gina ta. Sai muka ɗauke shi akan wani jirgi ma'abocin allulluka da kuma kusoshi wanda ake kafawa su ne dusur ɗin. Haka annabi Nuhu alaihi salam shi ne ya fara aiki irin wannan. Allah ya ce bi a'yunina ka je ka yi a gaban idanmu bisa kulawarmu muna ganin abin da kake yi kuma mu za mu kare ka a cikin nan akwai isbatu al'ayni lillahi subhanahu wata'ala ko isbatu sifati al'ayni lillahi subhanahu wata'ala sifar al'ayn ta zo da sigar jam'i kamar nan wasna ilfulka bi a'yunina kamar fasbir li hukmi rabbika فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا kaga anan duk an zo da kalmar a'yuni da sigar jami'i wani gurin kuma ta zo da sigar ifradi kamar wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala 'ayni mun gije yake ga wa annabi Musa alayhi salam wa litusna'a ala 'ayni kuma dan akula da kai a tarbiyance ka a gaban idona kaga anan sai ta zo da sigar ifradi wanda tazo da sigar jam'i zaka ga an yi idafa ta ne zuwa ga damirul jam bi a'yunina haka ne inda tazo da sigar ifradi zaka ga an yi idafa ta ne zuwa ga damirul ifrad za sigar ifrad ba sigar jam'i ba zaka bi ay wali tusna'a ala ayni babu inda tazo da sigar tasmiya da sigar tasmiya babu inda tazo a cikin alqur'ani amma akwai ijma'i na malaman sunna akan cewa yuthbatu lillahi aynaini wala ijma'i ne na ahli sunna gaba daya Abu al-Hasan al-Ash'ari a cikin littafin sa da ake cewa wanda ake kira sa risalatu ila ahli al-sadr wala rubutu da yayi ya aika wa wadanda suke boda cewa fa ga aqidar sa da an san shi yana bin mu'tazila wato yanzu ya bar wannan hanyar ya gane cewa bata ce sai ya rubuta wannan littafi inda ya faɗa aqidarsa ta sunna to a ciki ya yi kaito ijma'in ahlus sunna bisa isbatul aynain lillahi subhanahu wa ta'ala to amma sabanin abinda mabiyan ash'ari suke kansa a yanzu shi shugaban nasu abul hasan ali ibn isma'il al-ash'ari shi ga abinda yake faɗa a cikin littafin sa domin da galibi abubuwan da suka zo a cikin aqidar ash'ariyanci daga baya ya sabawa abinda yake cikin littafin shi abul hasan al-ash'ari ya rubuta littafin al-ibana fi usul al-diyana wannan littafin al-ibana aqida ce zaka gani ta yi tarayya da aqida ahlus sunna in baka ce 100 bisa 100 ba akalla ka ce 80 cikin 100 yayi tarayya da aqida ahlus sunna hakanan abin da yake cikin littafin sa wannan risalatu ila ahli sabr shi ma da dama ya tabbatar da sifofin da dama da ash'ariyawa daga baya suke korewa kuma suke jingina kansu zuwa gare shi sannan a cikin littafin sa maqalatul islamiyyin nan ma ya tabbatar da abubuwa da yawa na sunna saboda shi da kansa ya yi kaito ijma'i na malamai wajen isbatul aynain lillahi subhanahu wa ta'ala sannan a wasu malamai suna hujja da hadisin dajjal inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar dajjal yake cewa innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awr dajjal mai ido ɗaya ne ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane ma'ana khilaful a'war kaga akwai isbatul aynain lillahi subhanahu wa ta'ala saboda haka zamu ga alqur'ani ubangiji ya tabbatar da wannan nasigar jam'i saboda an idafar ta zuwa ga jam'i aka ce bi a'yunina kaga an tabbatar da sigar mufradi saboda an yi idafar ta zuwa ga mufradi kuma duk sanda aka kawo irin wannan uslubi lazimin sa yana zuwa ma'anar lazimin wannan uslubi shine cewa ubangiji yana kula da kai yana kiyaye ka in nace abinda duk kake yi a gaban ido na kake yi ma'ana ina ganin ka kuma ina kiyaye ka ina kula da abin da kake yi ina daukan mataki akai shine lazimin sifa din to wani guri zaka ga an fassara wannan bi a'yunina bi lazimin ma'ana ake bi a'yunina ay bi ri'ayatina wa mulahazatina wa muraqabatina ake je ka kera jirgin ruwa bisa kulawar mu da sa idan mu da kiyayewar mu kaga duk wannan ana fassarawa ne da lazimin ma'ana domin in an ce bi a'yunina to akwai kula a ciki akwai kiyayewa a ciki an gane ko saboda ka wannan ba shi ake kira tawili ba saboda za ka ga wannan kaka ce an yi tawili sai dai idan shi mai fadar wannan yana kore sifatul aini ne to in zai fito ya ce yana kore sifatul aini to anan mai za ka ci to a to bai kamata ba fassara ma'anar da lazimin ma'anar ba shi ke nuna kore ma'anar ba sai dai idan mutum ya sarraha da kore ma'anar saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce ka je ka kera jirgin ruwa a bisa kulawar mu da kiyayewar mu wa wahyina da kuma wahyin mu wato ubangiji shi zai masa wahayin ga yadda jirgin ruwan yake don haka ubangiji shi ya koya masa yadda zai kera jirgin ruwa din Allah ya ce wala tuqatibni fil ladina zalamu kada kai magana da ni game da waɗanda suka yi zalunci anan shimfiɗa ubangiji yake yi da cewa za a halaka mutanansa don haka in an tashi halaka su ko meye ya faru kada ya ce komai kaga akwai shimfiɗa anan game da abin da zai faru tsakaninsa da ɗansa inda zai yi magana a game da ɗansa ya rabbi inna wa qala nuhu rabbi inna ibni min ahli zai zo ya faɗi wannan magana to kamar tun daga nan ana masa shimfiɗa duk wanda ka gani wani abu ya same shi to yana cikin azzalumai kada ka yi magana akan wannan innahum mughraquna su waɗanda ake nitsarwa ne a cikin ruwa to ubangiji ya gama bashi umarni ya kuma gaya masa ga yadda duk zai yi jirgin ruwa in yayi jirgin ruwa kuma ga abin da zai iya biyo baya don haka kada ya damu to yanzu annabi nuhu alaihi salam ya je ya fara aikin jirgin ruwa shine ubangiji yake gaya mana wa yasna'ul fulk
يَسْمَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرُّوا عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
الله يشي ويصنع الفلك يلا يتيجا بدا كيرا جرجلوا كما أبنجي سيا كاو منا أبن دسيغراري واتو كمر غاشنا منا غنش يناي بأتي وصنع الفلك بأ domin ana so kamar a bujiro maka da hoton abun ka ka abun kwalwarka gashi nan yanzu yana ta kira sa wa yasna'ul fulka yana ta kira jirgin ruwansa wa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru min duk sanda wasu manyan mutane da tijai daga cikin mutanansa suka wuce ta gabansa sai su rika yi masa izgili ka duba wannan zai nuna maka cewa dattawan banza ne ba a ce wawayensu ba sai aka ce mala'un su manyan su dattawan idan suka zo wucewa sai a shiga masa izgili yanzu kuma Nuhu an gama wa'azin kuma an koma kafincanci an koma yanzu kuma sassaka aka koma an gaji wasu suna ta masa izgili a yana kira jirgin ruwa Allah zai saukar da ruwa yanzu wannan ne zai in ruwan da kake cewa zai balle sama da kasa shi wannan ne zai fitar da kai sai ai ta masa izgili ana dariya to haka makiya Allah kullun suke wani in an ganka kana iltizami sai ai maka izgili abinda Allah ya ce kai take yi ka bar gemu an ce gemun dan afiya gemun nan koyi kake da sunnar annabawa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma wani yana kallon ka yana dariya yana maka ilmi ka dage wandanka an ce saki wandanka haye ruwan ba musulunci bane yace ai musulunci ne yace ai to menene ne izgi innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhaku وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ haka masu laifi kullun suke su yi wa mu'minai dariya su yi musu izgili su yi musu maganganu dai dan su bata musu rai fa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru min kalimatu kullama anan tana nufin ba wai rana dai abin ya faru ba kullun suka zo wucewa sai an masa wannan izgili ya zama abin tsokana ana so a je mu ga mutumin namu kuma yau ina aka kwana sai a tafi a je a yi ta masa izgile ana tsokanansa ana ta masa dariya to shi ne yake cewa kala in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in kuna yi mana izgili to kuma muna muku izgili kamar yadda kuke yi mana ma'ana yanzu ku kuna izgili akan abin da ba kuka jahilta kuna izgili bisa wauta da jahilci to za ku ga me zai faru ni da ku wane ne mai gaskiya kuma wane ne zai yi da na sani ni ko ku fa saufa ta'lamuna da sanin za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi wa ya wata azabar da za ta zo masa tawlaqanta shi za ta zo wa ya illu alaihi azabun muqim wa ya azaba ne dawwama ta sauka akan sa ku yanzu kuna shakkar abinda nake gaya ku abinda nake cewa zai same ku ni akhafu alaikum azaba yawmin aziz yawmin alim kuna shakkar wannan amma ni ba na shakka don haka sai ya jingina maganar ilimin zuwa gare su yace fa saufa ta'lamu na bai ce wa saufa na'lamu ba don shi baya shakka akan abin da yake faɗa su ne suke shakka don haka su ne za su sani nan gaba amma shi ya riga ya sani haka mai kira zuwa ga gaskiya ya kamata kullun ya zama yana da confidence akan abin da yake kai kada wani izgili ko wata sukuriya ta girgiza shi wani saboda izgilin da ake yi masa sai kaga ya aske gemun sai kaga ya aske gemun kaga sun girgiza shi wani sai kaga ya bar abin da yake yi na sunna din ya koma cikin su saboda shi baya san wannan izgilin ba zai iya hakuri ba a to abinda annabi da maganar nan ta annabi Nuhu take nuna mana ya kamata mutum mai gaskiya har kullun ya zama yana da confidence akan abin da yake yi kada izgilin da izgili ya girgiza shi har ya sa ya sauka daga mabda'in sa فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم saboda haka azaba mai dawwama tace wannan ruwan da ubangiji zai nutsar da su a domin kamar yanda Allah ya ce min ma khati'atihi ughriqu wa udkhilu nara saboda haka daga nutsar da su kuma shikenan suka aka shigar da su wuta saboda haka suna cikin azabar barzakh har alkiyama ta tashi kaga wannan shine azabun muqim kuma wannan shine wulakancin ubangiji ya nutsar da shi cikin ruwa kuma ya shigar da shi wutar da ba zai fita ba har abada babu wulakanci da ya kai wannan innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu duk wanda ubangiji ya shigar wuta ya gama shiga wulakanci saboda yanayin da nake ciki yanzu kuna mun dariya kuna ga ina ta sassaka ba ji ba gani wannan ba shi yake nuna cewa wato ina cikin wulakanci ba ko kuna cikin daukaka da mutunci a za ku ga waye ne a cikin wulakanci din
حتى إذا جاء أمرنا وصارت النور قلنا بالإيمان من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما
Allah ya ce hatta idza jaa amruna har sai lokacin da al'amarin mu yazo wa farat tanuru tandaru ya barke da ruwa kullah min fiha sai muka ce dauki a cikin wannan jirgin ruwa min kulli zawjayn ithnayn tsakankanin kowane nau'i biyu miji da mata wa ahlaka da iyalanka illa man sabaqa alayhi alqawlu sai wanda maganar mu ko fatin mu na azaba ta riga ta gabata akan sa wa man amana da wanda ya riga ya imani wa ma amana ma'ahu illa qalil kuma babu wanda ya imani da shi sai ɗan kadan ubangiji yace hatta wato ya ci gaba da kera jirgin ruwa yana ta jirgin ruwa yana ta kera har ya gama har lokacin da al'amarin mu ya zo lokacin da ubangiji ya so wannan ruwa na tsufa na ya sauka ubangiji ya game duniya gaba ɗaya da wannan ruwa har sai lokacin da ya zo shi yasa ubangiji yace hatta idza ja amruna al'amarin aka jingina shi amru din aka jingina shi zuwa ga zamiri zamirin da yake komawa zuwa ga rabbul izzati yake koma zuwa ga Allah madaukakin sarki hatta idza ja amruna kuma jingina shi zuwa ga ubangiji dan Allah maka girman sa al'amarin yafi mutum yafi karfin mutum yafi karfin dan adam wannan al'amari ne daga Allah kuma don haka abu ne yazo daga Allah wa farat tanur wannan jumla malamai sun yi ta fadar magana iri me yawa akan ta wa farat tanur me ake nufi da farat tanur wasu dauke shi a bisa hakikalin sa at-tanur shine tanderu da ake yin waina a ciki an san yadda yake to wannan shine abin nan shine larabci cewa tanur kasan shi wuta saman shi kuma ana zuba abin da ake gasawa to wasu dauke shi akan wannan din saboda wannan ba ruwa bane irin wanda aka saba gani aka saba ta'amuli da shi wannan ruwa ne na daban ruwa ne na musamman ruwa ne na azaba shi yasa inda ba a zaton shi ma sai aka ga yana bulbula wasu suka ce ubangiji ya sanya wa annabi Nuhu wannan alama ce ta cewa ruwan da zaka gani ya fara zuba daga sama to na tsufa ne don haka maza a je a shiga jirgin ruwa da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai don haka kana tsaye za ka ga wani tanderu ya fara fidda ruwa gurin da ake hura wuta an hura wuta kuma ka ga ruwa yana bugowa ta gurin mai haɗa ruwa da wuta babu shakka ka daga nan za ka samu alamar cewa a je a abin nan kamar signal ce ubangiji ya ba shi saboda haka wannan wa farat tanur kamar an ba shi wani signal ne alam ne na cewa in ka ga wannan tanderu to duk ruwan da za ka ga yana sauka ba ruwan sama ba ne ruwan azaba ne shine hatta idza ja amruna wa farat tanur qulna min fiha sai to maza a je a hawo jirgin ruwa wasu suka ce wa farat tanur ana kamar ka ce hatta idza ja amruna wa farat tanur wato tura ta je bango wato kafircin su wato kamar uslubi ne kamar laraba da suke ce hamiyal watis idan yaki yayi yaki laraba suka ce hamiyal watis suna nufin yaki ko balaga sailu zuba to wasu malamai suka ce irin wannan usulubin ne wa farat tanur ma'ana al'amari ya kai matuka tura ta kai bango saboda kaga kenan usulubi ne majazi ne ba wai ana nufin hakikanin ba amma babu abin da zai hana mu dauke shi a bisa hakikani din dan ruwan da yazo daga ruwan tsufa na ba irin wancan bane ba irin wanda aka saba gani bane saboda haka ubangiji ya iya sanya wannan alama ce da take nuna musu cewa wannan ruwan fa ruwa ne mace tana soya waina ko gurasa a gidanta kawai ta ga tanderunta yana ta fitar da ruwa kaga ai tashin hankali ya zo kuma shi yasa lokacin da annabi Nuhu ya yi addu'a bada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir to haka ubangiji ya suranta mana yadda ruwan ya kasance lokacin da annabi Nuhu ya yi addu'a anni maghlubun fantashir bawa ya galabaita ya wahala shekara 50,000 ai ba kaɗan ba ce to ubangiji kuma yanzu sai ka kawo agaji ka kawo taimakonka ya yi kiran duk abin da zai yi ya yi duk irin salon da zai bi na wa'azi ya bi amma mutane ɗinnan ba su ji ba ni da autu ƙaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ما تود أن ننسلوا دبن دبن يمس أبيني يبيس يمس أفيني يمس جماعة يمس أنا دبي أم فانت دسو كومي مسيقا دبج ليوا دبن ليوا سيسو أني مغلوبا فانتسر وبنجي أم فكر فينا كما سيخ كاو آغا جنكا كبان نترى أكنس التي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر سيبك بوح قوفو في السماء قوفو في قلوبا قوفا ليبا قوفو في السماء سمولاك قو إلى رواني يكي فتح يكي زبابا جيبا كي. وفجرنا الأرض عيونا كساكما قبات إيسي تفشي كبار بم يتعيش إذن تعيش بم تنتو إلى نور رواني قوي قوي ستيري سمولاك قالوا أدك سمع قالوا أدك أتا هنا فالتقى الماء على أمر كقدر روان صمد لك فسيسكه صرع كباب وفتح تلوك تشند وان يزو وبين جدي يتي قل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين لقى قوة إلن هلتا توكي زوجين اثنين وتتكين هلتو ندبو بيقى بعد أدوكي راغو أدوكي تنكيا أدوكي أقويا أدوكي منصرو أدوكي a dauki jaki a dauki haka dai komai a dauki namiji a dauki mace a dauki namiji a dauki mace wa ahlaka illa man sabaqa alayhi wa ahlaka da iyalanka haka ce iyalansa farkon wacce za ta shiga matarsa farkon wacce take shiga cikin kalmar al ahl ita ce mata falamma sara bi ahli falamma qada musa al ajla wa sara bi ahlihi anata min janib al tur nara kaga wasara bi ahlihi ma tansa shi da matarsa amma ubangiji ya kira wata ahli wa idza dauta min ahlika tubawi al mu'minina maqaida lil qital min ahlika daga dakin da na Aisha ya fita lokacin Allah ya ce da ita ahlin sa an gane ko sauraka farko wacce za ta shiga matarsa matarsa ko ba ta yi imani ba matarsa ta ha'inci da'awa ta ha'inci wa'azin da yake yi daraba Allahu masalan lil ladina kafaru ra'atu nuh wa imra'atu lut امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وركب سي ايماني لشيبا تناها انت الدعوة لولو قال تتشيد زي شقا مسلنتي ينزوق لن النبي نوح سيتجي تقيا ومن ينقلي وانف يا بمجن النار إذا تكينونا متعلن سكي غلا بيتتو أنا أتبتد سينها إنتي وخانتهما الخيانة في الدين الخيانة في العقيدة هو أهلك دعو من يجي يفعل يتي إلا من سبق عليه القوم سوراك توقت يا تازو سيوان دم غنر أزابر مسارقة تاقبات أكنسا من يجي يا زي أزبتون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون to wannan wadanda duk suka shiga karkashin allazina zalamu wanda ubangiji yace lalle su wadanda ake nutsarwa ne wannan kada ka dauke su a cikin jirgiruwanka saboda haka wa ahlaka anan kaga ita ta fita duk da ita ce farkon wanda za ta shiga ta fuskar lafazi to amma ta fita da istisna'i illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana ma'ana wannan wawun din hadafi ne akan wancan ihmil da ubangiji ya faɗa min kulli zawjai mislaini da ubangiji ya faɗa adafi ne akan sa ma'ana da wanda ya yi imani dukkan ebe su Allah ce wa ba amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi ba sai ƴan kaɗan da suka yi imani da shi wannan shekarun da ya fashi yana karantarwa duk wa'azin da ya yi sai da hikima da fasaha da ubangiji ya bashi har ake ce da shi khatibul anbiya amma wama amana ma'ahu illa qalil har ta kai wasu suna cewa ma waɗanda suka yi imanin da shi ba ba su fi mutum 70 ba 70 da ƴan kai waɗanda ma suka cika jirgin ruwan duk dabbobi ne ma'ana su suka fi mutanen yawa duk dabbobi ne da aka yi ta karasowa an ɗauko abin da tsira ba a ɗauko shi ba a kawo shi an ɗauko kowa aka tuno ba a kawo shi aka yi ta zuba su suka cika jirgin ruwan saboda Allah da ƙarshe ya ce waje Allah zurriyatahu humul baqin kaga a sheki na duk ɗan a cikin dangin sa mali waɗanda suka yi imani daga cikin dangin sa ne wanda suke kurkusa da shi zurriyarsa su kadai suka yi saura saura ka ubangiji yace ka dauki waɗannan kuma waɗanda zai ya dauka din a cikin ɗan kadan ne domin waɗanda suka yi imani din kadan ne وقال
قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن والدين غفور رحيم وهي تجري بهم في موت كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال تعاون إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وكأن بينهما الموت فكان من المغرقين
نعم Allah ya ce wa qalar kabu fiha sai ya ce to maza maza ku zo ku shiga cikin jirgin ruwa irkabu fiha ku shiga ku shiga domin jirgin ruwa shiga ake yi a zauna ba saman sa ake hawa ba shi yasa ba ce wa qalar kabu alaiha ba dan ki rakiba alaihi to kamar dabba kenan litarkabu ala buhuriha kaza ala ba fi ba amma abinda shiga zaka yi sai ce rakiba fihi zaka ce a larabci ba a ce rakiba safina kakka fada haka da larabci kakka ce fulan rakiba safina sai fulan rakiba fi safina ta shiga ya hau cikin jirgin ruwa fa qala arkabu fiha ku shiga ku hau cikin ta kowa ya samu guri ya zauna bismillahi mujriha wa mursaha da sunan Allah wanda shine mai gudanar da ita shine mai tsayar da ita yau ubangiji shi zai yi direban wannan jirgin ruwa baya bukata kuma wani ya ja shi domin ruwan da za a shiga ba irin ruwan da aka saba bane dan haka dan adam anan ba yadda zai yi ubangiji shi zai gudanar da ita shi kadai shi kuma zai tsayar da ita bismillah mujriha wa mursaha a wani gurin Allah madaukakin sarki yana gaya mana abinda aka ce annabi nuhu alaihi salam shi da mutanansa su fada fa idza stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين واتو الله يتي دشي اذا كا ديدايتا كاي دا ودند سكي تاره دا كاي على الفلك كاغا انن سابودا انتي استويتا سي اكتي على الفلك با كلمه ركوب اكاي امفاني دا ايتا با فقل الحمد لله الذي نجانا كتشيتو godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tseratar da mu min alqawmin zalimin daga mutanen da suke azzalimai wa qul rabbi anzilni munzalan mubaraka kace ya ubangiji ka saukar da ni masauki mai albarka ko anta khairul munzilin kai ne siyayyen mai bada masauki ubangiji ka dora mu cikin wannan jirgi ka tseratar da mu ka kuma saukar da mu masauki mai alkhairi masauki mai albarka domin kai ne siyayyen mai bada masauki saboda haka yace su shiga cikin wannan jirgi da sunan Allah kowa ya bismillah ya shiga إن ربي لغفور رحيم شي لله أبنجينا ميغافر عني ميجن قي ميغافر عني ميجن قي طب ورهك أبنن دينا حالك وأن متاني بايا بايا أبنن بايا ساقا وجن كنسا بايا ساقا وغافر السا دومين متان عند أكشي ترى قلي ترى دعا مسلم أنا مسوى أزين أي أنت أقا مسوى قفا دياوة هم باسو تزرى دياوة أن توسى يا مسوى دياوة أما بسو جبا طب ورهك أبنجي wannan halakarwar da yayi musu baya kore cewa shi mai gafara ne shi mai jinkai halakar da su baya kore cewa shi mai gafara ne mai jinkai kuma wannan shi zai nuna maka al'amarin ubangiji haka yake wanda ya nemi a jikansa ubangiji ya fi kowa jinkan bawansa rahmar ubangiji ta fi kowa kusa da mutane wanda ya nemi gafara ubangiji ya fi kowa gafara wanda kuma yace ya yake nufi to zai ga kuma tsiya haka ubangiji yake inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim lasari'ul iqab mai saurin hukuma sannan kuma laghafurur rahim mai gafara ne mai jinkai don haka ubangiji duk yana da wannan yana da gafara yana da kuma jinkai yace wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal anan ana suranta maka yadda abin kuma ya kasance gashi yanzu ruwa ya sauka sama da ƙasa kamar yadda Allah ya gaya mana sama ta kece da ruwa ƙasa ma ta kece da ruwa ko ina kuma ruwa ne yake fita ruwan ƙasa da na sama duk sun hadu don haka ga ta nan a cikin ruwa tana tafiya fi mawjin a cikin igiyar ruwa wato ruwa yana tsiri yana sama saboda iska da take tasowa ruwan ya zo tare da iska sama da ƙasa kuma sun hadu ruwan yana tsiri ga ta nan tana gudu fi mawjin kaljibal a cikin igiyar ruwa mai kamar duwar wasu to kaga anan ai ya wuce jirgin da dan adam zai tuka na dan adam zai tuka wannan jirgi yana gudu fi mawjin kuma tajiri ba wai a hankali ba tana gudu da su fi mawjin kaljibal wanada nuhun ibnahu sai annabi nuhu ya kirawo ɗansa ya bunayya ya kai dan karamin dana irkab ma'ana ka hau tare da mu wala takum ma'al kafiri kada ka kasance tare da kafirai kaga a cikin wannan magana ta annabi nuhu alaihi salam ga ɗansa ya nuna cewa ɗansa kusa yake da jirgin ruwa ba nesa yake ba yana kusa ta yadda in yayi magana da shi har zai ji har shi ma ya zama masa da barkai irkan ma'ana zo ka hau tare da mu ce wanda ya zo ka hau tare da mu kuma ya ce wala takum ma'al kafirina kada ka zama tare da kafirai yana nuna mana kenan annabi nuhu alaihi salam yana tsammanin dan nan nasa ka mumini ne musulmi dinda in ba musulmi bai ce zo ka hau tunda cewa akai illa man sabaka alaihi alqawl wa man amana ولا تخاطبني في الذين ظلموا تنتم بايا الله يجا كلنسا kada kai magana da ni game da wadanda suka zalunci kansu da kafirci inda dan sa kafiri ne ba zai ba tai shi ba dan me bai kira matar ba ai kaga bai kira matar sa ba ya nuna tana can cikin su tunda ita an ce ga ruwa ya barke annabi Nuhu da mutanen sun je sun kafirai kuma suna ganin ai duk shirme wannan ruwa ina zaka dansa ya ganshi kusa da jirgin ruwa zai tsammanin ya zo ya shiga shi ma mumini ne kamar yadda zahirin sa ya nuna sai ce ya bunai irkan ma'ana hau tare da wala takum ma'al kafir kada ka zamo tare cikin kafirai wanada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin annabi nuhu ya kirawo dansa a lokacin ya kasance a can gefe guda shi kadai ya bunai ya kai dan karamin dana tasgirin ibnu anan yayi tasgirinsa don shafaka don tausayi ya nuna tausayinsa gare shi tausayin uba ga ɗansa irkan ma'ana hawo jirgin nan tare da mu wala takum ma'al kafiri kada ka zamo cikin kafirai qala ta'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma sai yace ai shi zai je ya fake a jikin duwatsu a inda du'a dutsi ya'simuhu min al-ma zai kare shi daga ruwa ta'awi ila jabal yace zan je in fake ga wani dutse ya'simuni min al-ma inda zai zama sifa ce ta dutsen wato dutsen da zai kare ni daga wannan ruwa zan je in fake zuwa ga wani dutsen da zai kare ni daga wannan ruwa kaga wannan magana tana nuna kafiri don da ya gaskata annabi Nuhu da ya zo ya shiga har kamar yana karyata annabi Nuhu ne cewa ya zo ya shiga cikin jirgin a wannan jirgin ruwan za a tsira wanda bai shiga ba zai tsira ba kaga ya karyata shi karyata annabi kafirci ne sannan kuma ya masa uquqi wato ya saba wa ubansa wanda shi ba babban laifi ne sannan kuma ya wautar da hankalin annabi Nuhu alaihi salam ya dauke shi a matsayin wawa kamar yana cewa yanzu zaka je ka shiga jirgin ruwa ko wancan dutsen ka je ka fake ai shikenan wanda dutse zai iya fake shi ya kuma zai je kukaka ba kanku a cikin jirgin ku da dabbobi kan kamar yana nuna cewa wauta ce wannan fa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma haka magana ce wannan ta kafiri ta marar biyayya ga iyaye ta wanda yake ganin abinda annabi Nuhu yake faɗa wauta yake annabi Nuhu yace da shi qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim a yau babu wani wanda zai samu mafaka al-asim anan ko dai ya zama asim fa'il bi ma'ana maf'ul ma'ana la ma'suma min amrillah illa man rahimahullah ko ku asim ya zama min babihi babu mai iya katange ka daga wannan azaba daga al'amarin nan na ubangiji shine wannan ruwa illa man rahim sai wanda ubangiji ya ji tsansa shi kadai ne zai samu kubuta, ko babu wanda zai kubuta sai wanda Ubangiji ya ji kansa ya kubutar da shi. To kaga wannan magana da Annabi Nuhu alaihi salam yake yi, ba lalle ne yayi ta da niyyar cewa ɗansa din nan ya kafiri ne ba, tunda illa man rahim, bai ce illa man rakiba safina ba, illa man rahim ta yi in ka je ka fake Ubangiji ya tausaya maka ka abin nan, amma fa al'amarin babba ne, Ubangiji kawai shi ke tsirar da mutane. Suna cikin wannan tattaunawa ba su gama ba, wa hana bainahumul maut, sai igiyar ruwa nan da nan sai ta shiga tsakaninsu, ruwa ya shike nan bai san ina labarin ɗansa ba, kuma ya dai gaya masa cewa a yau fa in ba ka shigo nan babu wanda zai iya tsirar da kai, bai jiya zai ce ba me ya faru me ya faru, hala bainahumul maut, ma'ana ba bai ma gaba su ma gama magana ba, ruwa ya shiga tsakaninsu, igiyar ruwa ce, fa kana minal mughraqin, sai ya kasance cikin waɗanda aka nutsar. Allah ya ce wakila
wakila ya ardu ibtali ma'aki wa ya sama'u aqlihi wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amru wa qudiya al-amru wa istawat 'ala al-judi wa qina bu'dan lil-qawmi adh-dhalimin.
Na'am. Wa qila, kuma sai aka ce ya ardu ibtali ma'aki, ya ke ƙasa ki haɗiye ruwanki, wa ya sama'u aqlihi, ya ke sama ki kane ruwanki, wa ghida al-ma'u, nan da ruwa aka kafar da shi, wa qudiya al-amru, aka zartar da al'amarin, wa istawat 'ala al-judi, jirgin ruwa ya daidaita akan dutsen al-judi, wa qila, kuma aka ce bu'dan lil qaumiz zalimin, nesa da rahama ta tabbata ga mutanen da suke azzalimi. Ka duba Ubangiji duk ya nade kissar abin da ya faru gaba daya, bayan ruwan ya yi tsamari ya hade kasa gaba daya, Ubangiji sai ya hade kissar gaba daya, sai aka nade ta cikin waɗannan jumloli waɗanda suke cike da fasaha, suke cike da fasaha, shi yasa zaka samu malaman balaga in suka zo daidai wannan gurin sai su yi ta sukuwa, sun samu fagen da za su yi sukuwa ta balaga, da ruba littafin Mustaful Ulum na Sakkaki za ka ga yadda ya tab sukuwa akan waɗannan ayoyi, yana fitar da irin fasaha ta balaga ta ma'ana ta bade ta menene muhassinatul lafziya, ko muhassinatul lafziya daga cikin wannan ayar guda ɗaya. Haka nan za ka samu Zamakshari a cikin littafin sa Al-Kashaf, haka shi ma ya fita ya samu gurin ya samu filin sukuwa. Wakila, sai aka ce waye ya ce Ubangiji wannan abin da yake faruwa ba kankani bane, don haka da kaji wakila ba sai an gaya maka waye ya faɗa ba. Sai aka ce waye zai ce, Ubangiji shi zai ce, wanda zai saki wannan ruwan sama da ƙasa shi ne zai iya tsira shi, don haka ba ma sai an gaya maka waye ya ce ba. Wakila, sai aka ce ya ardu, ya ke ƙasa, ba a ce waƙila lil arzi, sai aka ce ya arzu, hadda wani kira, wato aka suranta ƙasar a matsayin wani abu mai hankali da ake kiran sai ansa, ya ke ƙasa, ibla'i ma ake ki haɗe ruwanki, wani sai aka ce ƙasa ta fara haɗewa, a ce sama ta riƙe mani, ruwan ta ina ya fara ta ƙasa, wa fara tannur ta nan ya fara, sauraka sai aka fara cewa to daga inda ya fara kuma ya tsaya daga nan. Wakila ya ardu ibtali ma'aki, ki haɗiye ƙasarki, domin in ba ki haɗiye ruwanki ba na sama in ya zo zai ci gaba da toro ko yana abin nan, amma in kika haɗiye shi kenan na sama in ya zo ya samu gurin da zai wuce, don haka ki haɗiye ƙasar, kuma ka duba ruwanki, ka duba ta'abirin ibtali, ki haɗiye lokacin da ka sa abinci a baki ka tauna, ba abin da ya fi sauƙi irin ne irin haɗewa, haɗewa ita fi komai sauƙi, taunan ba ta fi ta wahala, ballantana zuwa neman abincin ba a zo ga gyara shi ga dafa shi ga abin nan, amma da ya zo ka yanki loma ka kai baki ka tauna, duk taurin abincin da taurin naman don da ya taunu, haɗewar mai sauƙi. Ibla'i, to sai Ubangiji aka yi amfani da kalmar ibla'i don a nuna maka gaggawar abin, duk da wannan ruwa da ake ganin ya haɗiye duniya gaba ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka ce ta haɗiye shi yadda ka san za ka haɗiye loma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a nemi ruwa a nan ƙasa ta bushe wa ya sama uqlai kai kuma sama riƙe riƙe abinda kike zubarwa na ruwa mai yawa aqli ki riƙe shi wa ghid al ma shi kenan sai aka kafar da ruwa ba tare da an gaya maka wane ne ya kafar ba aka kuma kawo maka fi'ili wanda yake abin nan wastawat ala aljudi kuma jirgiruwan yaje daidaita akan wa qudi al amru aka gama zartar da al amr an gama halaka na halakarwa an tsiratar da na tsiratarwa wa qudi al amru wastawat ala aljudi ita kuma jirgiruwa ta je ta daidaita akan aljudi wanda yana nuna maka ta tsaya tsayuwa cikin nutsuwa domin istiwa'i yana nuna cewa babu wani tangal wasu sun ji jiki a kuma sannan a jikin dutse ta yadda ba za ta yi gaban mutane kuma za su samu saukin sauka daga cikinta judi din nan malamai suna ta faɗar wasu ce dutse ne a Musul wasu ce shine tur wasu ce dutse ne tsakanin Iraki da kaza kowa dai yana faɗar inda wannan dutse yake an fi faɗar cewa yana tsakanin Armenia da ƙasar Iraki wastawat ala aljudi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin sannan kuma aka ce nisan rahama ya tabbata ga waɗanda suke azzalimai Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa Allah maɗaukakin sarki ya sa abinda muka faɗa daidai bamu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya fi